Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan auni lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Lahadi 15 ga watan Mayu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Maryam da kanun labarai.
Manyan jami'an diplomasiya daga Amurka da Ukraine sun gana a yau Lahadi a birnin Berlin don tattaunawa akan mamayar Russia a Ukraine da kuma tasirin yakin ba ma akan Ukraine kadai ba har ma da sauran kasashen duniya. A yau Lahadi Isra'ila ta sake budewa ma'aikata Falastinawa hanyar ta daya ta da ake tsallakawa zuwa jiran Gaza bayan rufe ta saboda tarzoma kusan makonni biyu a cewar ma'aikatar tsaron kasar. Kasar India ta haramta fitar da alkama ba tare da izinin gwamnati ba a jiya Asabar bayan da tsananin zafin da aka yi a watan Maris ya shafi noman alkamar.
Kanun labaran kenan, a babin rahotanni za a ji cewa hukumomi a jifa jamhuriyar Niger sun tabbatar da sahihancin tuwar wasu yan boko haram 54 kuma an yi shirin zaunar da su cikin al'umma.
Tunda yan uwanmu ne, kannunmu ne, yayunmu ne, kenan bayan da za ka yi hannunka ya ribe kayan ka yada, kenan saboda shikiran zan yi ma matasa su dawo.
Ko me yasa Shebumi ke ganin ya kamata gwamnati ta fanso ragowar fasinjoji 62 da har yanzu ke hannun yan bindiga?
Dame ne mutanen da aka kama fa akwai wanda fa suka fanci kansu don suna da karfi. To sai tunda wancan ba su da karfi, ya kamata hukuma ta zo nan take ta ga cewa an fitar da wayannan mutane.
Za a ji cewa wata gamayyar kungiyoyin mata ta yi gangami a Bauchi Najeriya na jaddada buƙatar tafiya da mata a siyasance. Kamar kowane yammacin ranar Lahadi, yau ma muna tafa da shirin matasa a duniyar gizo da Shamsiyya Hamza Ibrahim ke gabatarwa. Za a ji kaɗan daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu, amma yanzu a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakken labaran. Manyan jami'an diplomasiya daga Amurka da Ukraine sun gana a yau Lahadi a birnin Berlin don tattaunawa akan mamayar Russia a Ukraine da kuma tasirin yakin ba ma akan Ukraine kadai ba har ma da sauran kasashen duniya. Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya tabbatarwa ministan harkokin wajen Ukraine Dmytro Kuleba irin goyen bayan da Ukraine ke samu daga kasashe abokan hulɗarta. Suka kuma tattauna game da tarukan manyan kasashen G7 da kuma na ministocin harkokin wajen kungiyar NATO da za a yi a wannan makon. Dakarun Ukraine sun mayar da martanin hare-haren da Russia ke kaiwa a jiya Asabar a kusa da garin Izium da ke hannun Russia a arewa maso gabashin kasar, a cewar wani gwamnan yankin. Ukraine dai na so ne ta fitattaki dakarun Russia daga inda suke tattaruwa su shirya kai farmaki don hana su kewaye dabban sojojin Ukraine a gabashin yankin Donbas. Russia dai ta mayar da hankali akan Donbas bayan da ta kasa kwace Kyiv, babban birnin Ukraine, a farkon yakin. Amma Ukraine ta kwato wasu yankuna a can, ciki har da birninta na biyu mafi girma a arewa maso gabas, wato Kharkiv. A yau Lahadi, Isra'ila ta sake budewa ma'aikata Falastinawa hanyar ta daya ta da ake tsallakawa zuwa zirin Gaza bayan rufe ta saboda tarzoma kusan makonni biyu, a cewar ma'aikatar tsaron kasar. Bayan nazarin yanayin tsaro a wurin, an yanke shawarar bude hanyar Erez don ma'aikata da masu takardar izini daga zirin Gaza su tsallaka zuwa Isra'ila daga ranar Lahadi, a cewar Kogat, wani sashi na ma'aikatar tsaron Isra'ila da ke kula da harkokin Falastinawa. Falastinawa 12,000 masu izinin bi ta wurin ne ke amfani da hanyar zuwa Isra'ila don aiki. Ranar 3 ga watan nan na Mayu, Isra'ila ta rufe hanyar gabanin bukukuwan tunawa da zagayowar ranar samun yancin kasar a daidai lokacin da ake fama da tashin hankali a yankin Falastinawa a yamma da kogin Jordan, ko da yake babu wata hayaniya a zirin Gaza. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
An jima kaɗan, Maryam za ta sake shigowa da cigaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahoton mu na farko wanda zai kai mu Najeriya ko jamhuriyar Niger dai, inda hukumomi a jifa bisa jagorancin shugaban hukumar wanzar da zaman lafiya janar Abu Tarka suka yi wankan tsarki ma wasu tubabbin yan boko haram 54 bayan an saka musu ido na tsawon wata guda. Daga jifa ga Abakar Isa da rahoton.
'yan Boko Haram din 54 da aka sallama, akasarin su matasa ne kuma 'yan asalin jihar Difa. Abba Gana wakil shine shugaban komiti na musamman da ke kula da karbar da tubabbun 'yan Boko Haram ya yi mini karin bayani.
Wani lokaci ma mu ne muke nema famikin su, muke kai su gidajen su, kuma mu aikin mu ne wannan. In Allah ya yarda, waɗanda da suke zama za mu yi ankadiren su, za mu yi musu natsiya, waɗanda zai shiga kansu, mu duka 'yan uwa ne, mai fuldan mu, mai kasuwancin mu, mai komai da komai tare da su, kamar yanda waɗanda suke zo da fari muna tare har yanzu. Dama irin wannan abu yana zuwa, kuma in ya zo dama ba fada bane zai kare wannan abu.
Kawo yanzu dai 'yan Boko Haram kimanin 300 ne suka mika wuya tun bayan da hukumomin Niger suka yi kira ga 'yan Boko Haram din da cewa su mika wuya, kuma gwamnati za ta dauki matakan kulawa da su a shekarar 2017. Malam Kyari Ari Kyari na ɗaya daga cikin tubabbun 'yan Boko Haram.
Mun gode Allah, Allah ya kara kawo su sauran ma. Mun fi so a zauna lafiya da in ba kawa ba ya yi mana. Tunda abin Allah jaraba ne ya kawo, ba wanda ya san karshen shi. Haka nan abin ya shigo ciki ya gani, kuma gashi nan ya huto. Duk da kadara ne. Kawai dai Allah ya ba mu samu.
Ganin cewan tubabbun 'yan Boko Haram din da aka sallama ba su jima ba a cibiyar gyara halin ka, ko hakan ba zai sa al'umma ta rika dari-dari da su ba? Ga abinda Abacha Alhaji Ari shugaban matasan jihar Difa ke cewa,
ba suke shiri kici wannan bakin bindiga bai iya kare sashi. Kenan dole ne in ba da sulhu ba da su da kansu mai da kansu gida. Tunda 'yan uwan mu ne, kannun mu ne, yayun mu ne, kenan ba yanda za ka yi hannunka ya ribe kayan ka yada. Kenan saboda shi kiran zan yi ma matasa su kula ma kansu, su dawo mu zauna tare mu gina kasanmu.
Ana dai sa ran 'yan Boko Haram da dama za su mika wuya a nan gaba, sai dai tubabbun 'yan Boko Haram sun yi kira ga hukumomin Niger ganin sun kara daukar matakan kyautata musu. Abubakar Isa, sashin Hausa na muryar Amurka daga Difa a jamhuriyar Niger.
A gaida Abubakar ga muryar da ci gaban labaran duniya.
Kasar India ta haramta fitar da alkama ba tare da izinin gwamnati ba a jiya Asabar, bayan da tsananin zafin da aka yi a watan Maris ya shafi noman alkamar, wani mataki da zai shafi kasashen da ke fama da karancin alkama da hauhawar farashin kayayyaki tun bayan da Rasha ta kaddamar da farmaki a Ukraine. Sanarwar ta janyo suka mai zafi daga ministocin harkokin noma na wani rukunin kasashe bakwai masu karfin tattalin arziki a wani taro da suka yi a Jamus. Waɗanda suka ce irin waɗannan matakan za su ƙara tsananta matsalar hauhawar farashin kayayyaki. Farashin alkama a ƙasashen duniya ya tashi sosai saboda fargabar farmakin da Rasha ta fara kaiwa Ukraine a watan Fabrairu, waɗanda a baya ke samar da kashi 12 cikin 100 na alkama da ake kaiwa sauran ƙasashen duniya. Gwamnatin Amurka za ta kashe zanzurutun kuɗi har dalar Amurka miliyan 537 wajen gina wani katafaren ofishin jakadanci a Najeriya don ƙara ƙarfafa dangantakar diflomasiyya tsakanin ƙasashen biyu, a cewar wani mai magana da yawun ofishin jakadancin na Amurka a Najeriya. Wakilin muryar Amurka Babangida Jibril ya aika mana ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Shi dai wannan karamin ofishin jakadancin da ake kira consulate a Turance, ana gina shi ne a eka 12.2 a wani sabon fegi na zamani da ke wani tsibiri da aka samar na kan ruwa da ake kira Eco Atlantic da ke daura da tsibirin Victoria da ke birnin Lagos. Shi dai wannan katafarin ofishin jakadancin na Amurka da ake fatan kammala gina shi a shekara ta 2027 kafin a kammala, zai samar da aikin yi ga 'yan Najeriya 2,500 akasarin su injiniyoyi da masu zayyane-zayyanen gidaje da ma'aikatan ofis da kuma laiburori, a cewar jakadiyar Amurka a Najeriya Mrs. Mary Beth Leonard. Wannan gini na da muhimmancin gaske wajen kara danko dangantaka tsakanin Amurka da Najeriya da ma nahiyar Afirka. Mr. Steven Ebele shine kakakin ofishin jakadancin na Amurka da ke birnin Lagos, ya ce ba karamin dangantaka ke tsakanin Najeriya da Amurka ba.
Reason one is Nigeria is the biggest democracy. It's the biggest country. It's the biggest economy, arguably, in Africa. And so there was a strong, strong, strong partnership with Nigeria since, you know, since 1960. For 62 years, we have had a very, very strong partnership.
Ije da farko dai Nigeria babbar kasa ce ta demokradiya a Afirka. Ita ce mafi girma kuma tattalin arzikin ta shine mafi girma a Afirka. Akwai dangantaka tun shekaru fiye da 60 kuma yanzu haka akwai ƴan asalin Nigeria fiye da 500 a Amurka. Akwai ƴan Nigeria fiye da 100 dake shiga da fita Amurka. Akwai kuma dalibai fiye da 13,000 dake karatu a Amurka.
Over 13,000 students, Nigerian students.
To koya ƴan Nigeria ke kallon wannan kawance na Amurka da Nigeria. Dr. Fati Suleiman wata malama ce da ta ci gajiyar wannan dangantaka na Amurka da kuma Nigeria.
Me bayyana ofishin zai kara nuna karfin dangantakan dake tsakaninmu da Amurka. Bayan haka kuma na tabbata zai samar da aiki ga ƴan ƙasarmu Nigeria. Sannan kuma tunda a cewansu shine mafi girma a duniya, a san dole ma'aikatan da za su dauka zai fi yawa.
Ko gabanin zaben shekara ta 2015 Amurka ta shige gaba wajen ganin an samu amintaccen zabe a Nigeria bayan taimako ta fuskar tsaro da take baiwa sojojin Nigeria na yaki da ƴan ta'adda Boko Haram da kuma ISWAP. Babangida Jibrin, Murai Amurka daga Lagos.
To a gaida Babangida da wannan rahoton, a kuma gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Wannan karan Najeriya muka nufa, inda a ci gaba da cece kucin da ake yi game da makomar ragowar fasinjojin jirgin ƙasan Kaduna zuwa Abuja wajen 62 da har yanzu ke hannun 'yan bindiga saboda kasa hada kudaden fansa da 'yan uwansu suka yi. Sheikh Mahmud Abubakar Gumi da ke garin Kaduna ya ce a yanayi irin haka da buƙatar hukumomi su shigo su kuma fanso mutanen. A hirarsu da wakilinmu a Kaduna Isa Lawan Ikara, Sheikh Gumi ya ci gaba da cewa
ni abin da nake gani ra'ayina hukuma ta shiga ciki duk abin da suke so a basu, fitina da suna da bukatu in sake musu mutanen su za a yi a sake su yafi muna sauki. In kudi suke so a basu abin da za a yi jinga da su, su sake da yawan nan mutane masu rauni domin agajin mai rauni. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ma tarzaquna tunsaruna bi du'afaikum, ana baku arziki da kuma ana baku nasara domin wannan masu rauni. In mun zama bamu damu da mai rauni ba, to ba da za a yi, Allah ya ba mu nasara. Domin wannan mutanen da aka kama fa akwai wanda fa suka fanshi kansu domin suna da karfi. To ashe tunda wancan ba su da karfi, ya kamata hukuma ta zo nan take ta ga cewa an fitar da wannan mutane.
Daga tawan wasu suna fargabar kudin da ake ba mutanen nan ne suke kara karfi. Ba ganin za a ce wannan shawara ta kama kara musu karfi ne.
Ta yaya za ka yanzu na saka a Ingila, na baka miliyan dala a cikin Ingila, wallahi baka ga sayan ko bullet daya. Kai na zaka siya saboda ka ashe yakin ta'addanci ba a cikin dajin yake ba, a wuraren nan da suke shigowa da wayannan abubuwa su ne za a bi. Saboda ka ba wai kawai za a bada kuɗi bane, a ana bada kuɗi kuma ana yin abin da za a kare amfani da wannan kuɗin a cuci jama'a.
Akwai masu ganin ila matakin da shugaban kasa ya dauka na cewa abu da yadda za a yi a kokari a fito da waɗannan mutane yafi sauki fiye da a ce a tumbuji kuɗi a kai musu.
Kamar ya wani irin abu, kamar misali
ya bada umarni jami'an tsaro
da su ta yaya
ila tunkari su waɗanda suka kama
yin tunkarin su ba za a kashe yara ba da tsofaffi, shine muke magana. Ran mutane a juba a ji tausayin su, ba wai ana cewa karfafa su bane, a'a a cire waɗannan mutane daga cikin hadari. In ya so duk abin da za a yi da su wannan hukuma ta fi sani.
Wani abu da ya jawo hankali a jawabin kamalan shi ne yadda ka misalta kuɗin da aka bayar na sayar form, cewa me zai hana a yi amfani da su a ga an sako. Me ya ji hankalin malam?
Eh to a da muna cewa kasa ba kuɗi ba kuɗi ba kuɗi, ashe ba kuɗi ne in taimakon talaka ne, amma in taimakon kai ne. Muna da wasu biliyoniyas masu kuɗi da yawa wanda za su iya fitar da ko nawa ne dan kan kansu, amma dan taimakon jama'a ba za su iya ba, shine abin da ya nuna muna.
To arga talan baka fargabar cewa ganin ka sha shiga daji a gurin mutanen kuma ka sha magana ai sulhu, yanzu in an ce gashi kai ne kake cewa a ba da kuɗi za a ce ko kana goyon bayan su?
A'a ba goyon bayan su bane, ina goyon bayan masarauni ne. tunda mun ga waɗanda suke da ƙarfi sun bada an sake kuma hukuma ta yadda da saken ashe su ma masu rauni dole a sauko
akwai wata hanya da malam ya hango a matsayin mafita ko da an sake su yadda wannan abu zai zo ƙarshe
shi ne zai a kare hanyoyi bodan mu a kulle ta inda kwaya da makamai da komai ba za su tabu dan ka ba mutum kuɗi yana cikin daji ina zai ya kashe su ƙarshen ta dai dole sai an zo ya yadda shi ma ya sulo kuma da muka shiga daji mun lura su ma matsa suke suna jiran kiran su wanda za su amince su yadda da shi su aje makamai nan mun same su kuma kun gani da wurin shinkafi akwai wanda ya yadda aka yi sulhu da shi ya sake ma mutanen gaba daya muna cikin wanda suka aika mishi cewa ya sake mutane inda gaske yake yi kuma ya sake su gaba yanzu sallaci ma yake ginawa kuma ya hana asata
a gaida Isa a wannan rahoto na hirarsa da Shaggumi har yanzu muna Najeriya inda wata gamayyar kungiyoyin mata ta yi gangami je a Bauchi na jaddada bukatar damawa da mata a siyasance Abdulhamid Muhammad Garita
taron gangamin da kungiyoyin matan suka gudanar ya sami halartar kungiyoyin mata sama da 15 suna dauke da kwalaye da ke dauke da rubutattun sakonni da ke cewa ba su yarda ba dole a ba wa mata takara a majalisun tarayya da sauran makamantansu na kuma nemi karin bayani daga gare su ga abin da suke cewa
mu ma mata a bar mu za mu to zaɓe a ba mu haƙƙin mu kawai
to malama ya gani na ga taron ku gashin mata kun fito gashi kuna rike da katina da nuna ko kun ga kamar akwai barazana ce ake gwada muku ba za ku yi ba
eh ana nuna mana ba za mu yi ba mun fito a ce mata ba za su iya zabe ba a ba mu haƙƙin mu kawai
a ba mu dama mu ma mu nuna iyawan ma wannan zabe ne wannan shekara mun fito a ce mata ba za su iya ba to muna so mu ma bana a ba mu haƙƙin mu mu nuna musu za mu iya
Allah ya tuma nan gashi na ganka cako a cikin taron mata ya zaka fassara wannan yanayi da mata suka fito suna gwada zanga na lumana kallalle sai dai a dama da su
wannan da kaga matan nan shugabannin kungiyoyi ne na Bauchi ta Kudu suka jajirce suka to suka ce bana ya zama tilan idan ba za su ɗan uwan su mata su zama ta samu kujera ba to sun dauki kwana 11 sun kira ni a madadin wanda muke kare haƙi muke tafiya ka fada da su don mu mika sako mu shugaban kasar Najeriya
Dr. Safiya Ilyasu Muhammad gugguggen yan siyasa ce a jihar Bauchi ta shaida mini irin kalubalen da ta gamu da shi a matsayin ta na ƴa mace mai sha'awar siyasa a hira ta da ita ta wayar tarho ta bayyana mamaki da kuma murna da gangamin da kungiyoyin matar suka gudanar
amma kuma ina murnan hakan ya faru saboda ina jin mata sun dauki wannan mataki don sun san abin da ya faru can baya ni na yi wannan takara sau biyu na yi by election na ci an hana ni ci gaba saboda ina a matsayina na ɗaya mace na sake zuwa general election da ya bi na sake tsayawa kuma an yi kato bayan kato duk ko ina aka je sai aka samu layi na ya fi na kowa sai aka ce kar a kirga aka fita wannan election dalilin shi ne ya za a yi ya mace ta ci wannan matsayi bayan ga maza nan saboda haka matan yankin Bauchi ta Kudu suna sane da abin da ya faru tun baya kuma suna ganin abin da ke faruwa yanzu saboda haka suka yi wannan gangami
Abdulhamid Muhammad wani Amurka daga Bauchi a Najeriya
da Abdulwahab yanzu kuma ga shirinmu na gaba
Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka tare da sake kasancewa cikin shirin matasa a duniyar gizo dake zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kamar koyaushe dai sunana Shamsiya Hamza Ibrahim jagoran shirin madalla a zamanin da muke ciki Allah ya kaddara muna rayuwa a wani karni na ci gaban fasahar sadarwa wacce ke sauƙaƙa mu'amala tsakanin al'umma ta duniya hakan ya kawo gagarumin ci gaba a duniyar ta wajen samarwa miliyoyin jama'a aikin yi. A jihar Kano dake arewacin Najeriya, wani kamfani da ake kira da Sanda Traders dake da kwarewa wajen hada-hadar kasuwanci na ababen more rayuwa da suka hada da kayayyakin abinci da dai sauransu, ya kirkiro da wata manhaja don saukakawa ƴan kasuwa dake siyayya daga kamfanin. Ko da yake dai masu yi magana sun ce waka daga bakin mai ita tafi dadi. Ga dai shugaban kamfanin Alhaji Abdulkadir Nuhu Aminu da ƙarin bayani a zantawarsa da wakilinmu na kanan daban Mahmud Kwari.
Sanda Trade Company ne da aka kirkire shi domin harkokin hada-hada na kasuwanci, abinda ya shafi kayan abinci da duk wani abu da ya shafi kasuwa. To shi wannan kamfani na Sanda Trader sai ya ga cewa to bari ya samar da wata hanya da su masu shago da ka baro shagonka da yake kilomita 100 kaza ka taho ka zo har kasuwa ka sayi kaya, sai mu ma hanya da zaka samu sauki wajen siyan kayan nan kuma ka same su har kofar shagonka ba tare da wata tangarda ba. Shi Sanda Trader sai ya kirkiri wata manhaja da yake kira da suna Sanda Kirana. Kirana suna ne na India, kusan akwai kamfanunuka a India da suke irin wannan sha'anin. Saboda da tumu ma a nan muna da wannan damar da zamu iya samawa wa mutanen mu sauki don gudanar da harkokin kasuwanci. So shi ne muka kirkiri wannan manhaja din wanda in ka shiga Play Store zaka iya downloading, kana sa Sanda Trader zaka gani, sai kai downloading ka sa akan wayarka. To amma saboda yanayi na harkar da muka fara da hada da bashi, muka dan bada bashi saboda mu karawa mutane karfin gwiwa don su yi amfani da wannan manhaja din. So yakan kasance sai ka zo har office din mu, mun yi ma register, mun yi duk wani documentation da ya kama, har grant ma sai ka ba mu saboda abu ya shiga da bashi. Muka ma register sai mu baka username da password wanda mu ma muna da shi, sai baka dama ka shiga cikin application din kai order abin da kake so, sannan a kawo ma abin da kai order, sannan kuma ka sayar da kayan wanda ta kan manhaja din din zaka iya sa wa'annan abubuwan da mu kanmu zamu gani kayan ka suna nan ko ka sayar zamu gani. To dalilin da yasa muka kirkiri wannan manhaja din kenan.
Ita wannan manhaja da kake magana kaman kuna hulɗa ne da ɗaiɗaikun mutane ko kuma da mutane masu kantina a cikin unguwanni da garuruwa, maimakon misali a ce ina harkar trader ta sai da kayayyakin masarufi sai na shiga mota ko abin hawa na je kasuwar Singa watakila daga unguwar Brigade ko na Ibawa tukun sannan je sayo sikari da omo da magi da makamantansu.
Kusan mun dogara ga mutanen da suke cikin kasuwanci, saboda ita harkar kasuwanci harka ce wadda ba wai yanzu aka fara ba, akwai wanda sun dade suna yi kuma suna da customer base, abin da ya muna suna da mutane yawa da yawa. So saboda haka mukan kalli wannan, saboda kayan da muke da su samu tafiya da wuri. Kusan mun fi amfani da retail shops, in ma kai babban shago ne kai na yin wholesale, akwai bangaren da zai dauki wannan kulawar a cikin kamfanin. To amma mun fi mu'amala da masu shaguna
wanda daga su ne kuma suke sayarwa da ɗaiɗaikun mutane,
suna yawa kwarai da gaske ke sayarwa da sauran mutane kamar mutanen unguwa. Zaka zo unguwa zaka ga dan shago ko container ce, mukan musu register mu ba su wannan manhaja din, da sun yi order kayan su baya dadiya ba zai wuce awa 24 ba sun samu kayan su, sannan kuma su kuma su ci gaba da sayarwa. Wasu zaka gani a ranar za su fara ma making payment to us.
Yanzu idan misali kamar yadda ka faɗa na sauke waccan manhaja a wayata bayan an mini register, abin da yake cikin stolin ku ko abin da yake kira warehouse zan gan shi ne ko kuma sai na yi waya tukunna sannan ku gaya min cewa akwai abu kaza da kaza ni kuma sannan na yi order?
Amfanin ita manhaja din dama ita tana baka dama ne ka ga me muke da shi, sannan sai ka sa order ka. Duk abin da bamu da shi ba za ka gan shi baka, sai abin da muke da shi kana gani zaka sa order ka, wanda kuma kusan zaka ga cewa abin ma har quantity din sa ma za ka gani da yake tare da mu, yawan sa da muke da shi. In kana son ka siya duka ne, rabi zaka siya ko kwata zaka siya, to ya danganta da karfin jarin. To kusan yanzu saboda wato abin ya fadada, muna da mutanen da suke da register wanda muke da mu'amala da su suna da yawa. To kusan yanzu idan a ce zaka siya kaya na naira 100,000, to muna da bukatar ka bamu 50% down payment, sai ka bamu
rabin kudin.
Akwai dama account number ta company da zan baka, muna baka zaka turo mana receipt tunda yanzu zamani ne, kai da zaka turo mana receipt mu gani kai muna gani mun confirming daga account department din mu kudin na ya shiga za mu saki kaya su zuwa hashagunka ba tare da bata lokaci ba kusan mode of payment din mu is transparent kuma akwai su wanda suke a office din mu wanda su aikin su su dinga lura da me yake shiga me yake fita kusan za ga yara ne maza da mata muka ba wa sana'a muka ba musu dama su samu sana'a su samu abin yi muka sa su kamar da aka je banki ka je counter kowa zai attendant din kuma shi application din mu mun maida shi abu mai sauki da kowaye zai iya amfani da shi ba mu sa masa tarkacen kayan da nadanna ba wanda zaka duba kaga duk kayan da muke da su zaka gani in ka sa order za su taho akwai inda zaka ringa ganin kayan da kai sa order an yi approving din su ko kuma ma suna hanya dukka zaka gani daga kan zaka iya gani ta kan wayarka da kuma sun zo daga kan wayarka zaka kirga kayanka kai sa hannu akan invoice din da aka kama sai ka karba daga kan wayarka kana karba daga kan wayarka akwai kuma wajen da zaka ga an ce ma record sale wato kai recording in ka sai da kayan nan ka shiga kai recording
da na siya ma misali ba Nasir ni a shagona sai na nuna muku
ka shiga ka sa saboda muna ganin menene a shagonka mu daga nan muna ganin shagonka ai saboda ai kayan da ka siya ga su dan suna nuna jami'an mu da suke dan zagayawa suna monitoring suna kuma abinda muke cewa recovery saboda wasu sukan shiga wasu sangogin ba su mai da kudaden yadda ya kamata ba
haka dai madalla masana kimiyya sun nuna cewa duk wata kasuwanci a wannan zamanin da ba hada ta da yanar gizo ba to hakika tana rasa wasu damammaki da za ta iya samu wajen tafiyar da kasuwancin to ma sauraro bari mu dakata a nan albashi a shiri na gaba sai mu daura yanzu dai a madadin ma'aikata da mahukunta sashen Hausa na muryar Amurka Shamsiyya Hamza Ibrahim ke mana fatan alkhairi bi salam
a gaida Shamsiyya ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraro kan turo mana
wasiƙa ta farko ta haɗin gwiwa ce daga Baffa Haruna Bajoga da Ahmad Ladan Girkau suka ce muna kira ga al'umma da cewa su daina batanci ga addini dan kaucewa tada ya matsi a cikin al'umma shi kuma Shehu Adamu da Jaucewa yayi Allah ya kyauta amma kam gaskiya wannan lamari na rashin tsaro a Najeriya abin akwai sanya zogi da radadi a zuciya gida tsoro waje tsoro ya ubangiji Allah mun tuba ka ji kanmu ba dan halinmu ba ka kawo mana karshen wannan matsala ta rashin tsaro dake neman kasara mana kasa baki daya amen wasiƙa ta gaba kuma cewa tayi gwamnatin jihar Katsina Aminu Bello Masari ya kamata ka sani mu fa Katsina ba wai gina gadojin karkashin kasa muke bukata a wannan lokaci ba ayyukan da zasu inganta rayuwar mu muke bukata kamar samar mana da ingantaccen tsaro game da samar mu matasa aikin yi ganin jihar mu na da karancin tsaro da rashin aikin yi musamman ga matasa sako daga Haruna Muhammad Katsina shugaban kungiyar muryar jama'a daga nan sai wasiƙa ta gaba mai cewa dan Allah ku ba mu dama mu yi kira zuwa ga mai girma gwamnati Nasiru Ahmed Rufai na jihar Kaduna da ya sani cewa duniya ta saka ido domin ganin irin hukuncin da za a yi wa kansilan da aka kama dauke da bindiga kirar AK-47 inda kansilan ya amsa da bakinsa cewa zai kai wa 'yan ta'addan da ke sata da garkuwa da jama'ar jihar Kaduna ne da suka hana jihar zaman lafiya sako daga Aliyu Usman Taka Lafiya da Hamza Galadima da Sani Ashafura da dan Asaba mai fata ya wuri sai kuma wasiƙa ta gaba da ta ce ina baiwa tsohon gwamnatin jihar Kano Malam Shekarau shawarar kada ya kuskure ya amince da sulhun da gwamnatin Ganduje ke neman shi da shi domin sun riga sun shirya mashi tuku da zarar ya shiga zaben fitar da gwani na jam'iyyar APC to za su mashi kafar anguli ne a lokacin koda ya bar jam'iyyar ya tafi wata ba shi da damar tsayawa takara a waccan jam'iyyar don haka akwai bukatar yayi taka tsantsan sako daga Muhammad Salihu Kauran nan moda jihar Zamfara
to gaishe ki da wannan muka zo ga shirin mu na ƙarshe labarai amma a takaice
manyan jami'an diplomasiya daga Amurka da Ukraine sun gana a yau Lahadi a birnin Berlin don tattaunawa akan mamayen Russia a Ukraine da kuma tasirin yakin ba ma akan Ukraine kadai ba har ma da sauran kasashen duniya. Sakataren harkokin wajen Amerika Antony Blinken ya tabbatarwa ministan harkokin wajen Ukraine Dmytro Kuleba irin goyen bayan da Ukraine ke samu daga kasashe abokan hulɗarta. Suka kuma tattauna game da tarukan manyan kasashen G7 da kuma na ministocin harkokin wajen kungiyar NATO da za a yi a wannan makon. A yau Lahadi, Isra'ila ta sake budewa ma'aikata Falasɗinawa hanyar ta daya tak da ake tsallakawa zuwa zirin Gaza bayan rufe ta saboda tarzoma kusan makonni biyu a cewar ma'aikatar tsaron kasar. Bayan nazarin yanayin tsaro a wurin, an yanke shawarar bude hanyar Erez dan ma'aikata da masu takardar izini daga zirin Gaza su tsallaka zuwa Isra'ila daga ranar Lahadi.
To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na yau sai kuma gobe da asuba idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Maryam wadda ta taya ni gabatar da shirin da Daniel Brown wanda shi kuma ya hada da kuma injiniyan mu na yanzu ni Ibrahim Kalamu Sigarba ke muku fatan alheri. Wassalam.